بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياك منك أرجد دقودياك الله سبحانه وتعالى ميكوى ميكومي يقام وننسى فيها تأصبر يومنا شدق وتنجماد الأولى هجرا ما إكيان الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا لشيكرا دبود لليهود إدى أربعين دأوكو أكدا ميلادية يومنا قوم شاء إيقا وتنقوم شاء بيو شيكرا تدبو بيو دا أشيرين دا ليا من دا وأن مجلسي دانشيق بدك راتوان للتافي من البركة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد نبابان مالمي الإمام محمد بن عبد الوهاب من فاتن الله مرؤوكين سركي يحسك قبرينسا إذن يوم أبو سمان تابا ساتن دي يقباتا منكرن تبابي نستن دعايا بابن دي كي مغانا أكن يوار رنسوا واند منجتشيوا يوي ترنسوا ينا نوني أكن رشن جرم مسونن الله سبحانه وتعالى دي كي تكن زوتي أمباوا wajibi ne akan kowane musulmi ya sami kwarjinin Allah a cikin zuciyarsa, ya sami girman Allah a cikin zuciyarsa, ya tsara harshen sa kada ya rika fadin sunan Allah subhanahu wata'ala cikin rantsarantsi sai a inda ya dace. Idan mutum yana son ya ambaci sunan Allah da yawa, to ya yawaita zikiri da ambatan Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, da istighfari da salatin annabi da ire-iren waɗannan su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ambaci Allah da su da yawa, amma rantsuwa da sunan Allah a mai da shi danye a harshe, to wannan yana daga cikin manyan kurakurai. Kuma mun ji cewa azaba mai radadi za ta shafi mutumin da ya mai da sunan Allah subhanahu wa ta'ala wato ya danye a cikin harshensa, saboda yana nuni akan rashin girmama Allah. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Yau zamu tashi babi na 62. Sai dai kafin a shiga wannan babi akwai wata tambaya da aka aika da ita sati da ya gabata, wanda wata baiwan Allah ta zo da kanta ta kawo wannan takarda ta nemi duk Allah a jawo hankalin al'umma akan irin yadda zamantakewa yake. Idan kana zaune a cikin al'umma aka ganka baka da hali, sai a walakanta ka, a rena ka har a rika maka gori da talauci, alhalin da zaɗin ka ne kai ma da ka samu wadata kamar yadda su ma sauran suka samu. To sai ta nemi duk Allah a jawo hankalin al'umma akan wannan. To wannan ina fahimtan al'amarin nan fa ƙararraiki, akwai ababin da yake ko ba a jawo hankali akan su ba. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin, halas a bayyane take karara, haka nan haram a bayyane take karara. Wato al'amarin arziki da talauci duk al'amura ne na Allah subhanahu wata'ala, kamar yadda kaga al'amarin rayuwa da mutuwa ne, ba a yi shawara da kowa ba lokacin da za a haife shi, haka nan ba a yi shawara da kowa lokacin da zai mutu. To al'amarin arziki shi ma haka yake a wurin Allah subhanahu wata'ala. Allah yakan azurta wanda ya ga dama, yakan talauta wanda ya ga dama, duka kuma wannan jarabawa ce daga Allah subhanahu wata'ala. Idan Allah ya azurta ka, wannan san baya nuni akan kana da wani kusanci zuwa ga Allah sama da saura. Haka nan idan Allah ya talauta ka, wannan baya nuni akan kana da naqasu tsakankaninka da Allah sama da saura. Duka waɗannan nau'o'i guda biyu jarabawa ne daga Allah. Allah yakan jarabci bayi da su. Wani idan aka jarabce shi da arziki sai ya ci nasara, sai kuma arzikin ya zama mishi sanadiyan tsira duniya da lahira. Wani kuma aka jarabce shi da talauci, talaucin zai zama mishi sanadiyan tsira duniya da lahira. Haka nan kuma akwai kishiyan waɗannan, in aka ba wani arziki sai ya tabar da shi ya halakar da shi ya jefa shi gidan wutan jahannama, kaga arziki bai amfani ba. Haka nan wani in aka ba shi talauci da talaucin nashi kamar yadda muka karanta hadisi wancan sati, sai kuma kaga ya zama mai girman kai, ya ki daukan gaskiya, ya kuma rika walakanta mutane, wannan sai ya zama mishi talaucin shi, ya zama sanadiyan shigan shi azaban Allah subhanahu wataala. amma abin da ya kamace mu a matsayin mu na bayi ka girmama duk wani bawa musamman wanda ya kusanci Allah subhanahu wataala. Akwai hadari matuka kaga mutun daga cikin bayin Allah ka rena shi, yana iya zama cikin waliyan Allah ka rena shi kai mishi walakanci ka fada cikin narkon da Allah subhanahu wataala faɗi a cikin hadisul qudusi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, duk wanda ya gaba da makina ko ya cutar da makina to Allah ce ina shelanta mishi zami yaki. Za ku yi yaki tsakankaninka da Allah saboda me? Saboda ka takura masoyin Allah subhanahu wataala, ka matsa mishi, ka sa mishi kahon zuka, ka yi mishi gori, ka taka shi. To wannan na daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su rika la'akari da shi. Kuma alamun talaucin nan ita ce ma, wato wannan alamar ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan masoya Allah sama da ma yanda ya faɗi akan masu wadata. Yace akwai mutumin da zaka ganshi ana rena shi, ana taka shi, in ma ana taro in yazo daki ba za a bude masa kofa ba, amma kuma dasawan shi ga Allah ya kai ga idan ya rantsuwa ga Allah kuma Allah ba zai kunyata shi ba. Har shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin su akwai Bara'u bin Malik. Bara'u bin Malik ko rantsuwayi da Allah, Allah ba zai kunyata shi ba. Dan haka ba daidai bane musulmi su rika walakanta junan su. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. هي زوا قرشن ايه الله ce kada wadansu mutane su rika yin wadansu izgili a cikin ku. Akwai yuwan wadanda ake ma izgilin sun fi daraja a wurin Allah sama da wanda suke musu izgilin. Haka nan kada matayi su rika yin majunan su izgili. Akwai wani wacce kike mai izgilin tafi ki daraja a wurin Allah subhanahu wataala, ko da ku kishoyin juna kuke amma Allah ya fi santa, saboda akwai wani abin da ke hada su tsakankaninta da Allah, tana kebewa tsakankaninta da Allah, ta kusanci Allah, ta maida wuyanta ga Allah subhanahu wataala, wannan ya sanya Allah yana kaunanta. To din tana kishiyanki idan kika azabtar da ita, kika cutar da ita, kika tada mata da hankali, a wannan lokaci fa kin tada ma Allah subhanahu wataala. Hadisi ya zo cewa Allah yana cewa ya ku bayina ko kuma ya kai bawana, na yi ciwo baka zo ka gaishe ni ba. Sahabbai suka tambaya ni sosai, ya za a ce Allah ya yi ciwo ba mu je mun gaishe shi ba? Ya ce ai bawana, in ji Allah kenan, bawana ya yi ciwo, bawana wane ya yi ciwo baka je ka gaishe shi ba? To wannan shi ne kaman wato wai baka je ka gaida Allah ba subhanahu wa ta'ala. Wato ina son ka kalli irin kusancin ne, ka kalli irin kusancin da ke tsakankanin Allah da bawa, har Allah yana gaya maka cewa nayi ciwo baka gaishe ni ba. Ma'anansa bawa na yayi ciwo baka gaishe shi ba. Wani irin kusanci ne wannan? Amma kai kila baka gane wannan mutumin yana da irin wannan kusancin tsakankanin shi da Allah ba. To akwai yiwuwan ka zo ba ka zage shi. To idan ka zage shi a wannan lokacin, in ka dauki wancan fassara, kamar me ne kenan mutum yake? Kun gane abin da hadarin yake? Akwai yiwuwan ya kasance kana cutar da wani musulmi amma kana cutar da Allah ne. Saboda me ne? Saboda masoyin Allah ne. Da haka talauci da arziki ba shine ma'uni ba. Ba shine ma'uni ba. Kuma kamar yadda muke bayani har kullun, sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama galibin su talakawa ne. Talakawan mafitik. Ba talakawa waɗanda suke da dan mamora irin mu ba. Wanda zaka ga rigan shi kwara ɗaya a duniya. Talaka ne fitik. Cikin mu nan babu wanda yake da riga kwara daya. Duk cikin mu nan ban jin akwai wanda yake da riga kwara daya tak a duniya. Ko akwai? Babu. Sahabbai mafi yawan su rigan su guda ɗaya ne. Mafi yawan su ma ba masu da rigan, wani ma yafi kawai yake da shi na daurawa. Sai dai dan irin yadda dattawa din nan suke aka daura a kamo ta wuyan shi nan a daura nan a daura nan. Ba ma shi da tufafi guda biyu da mayafi da gifto, ba yi da shi. Tufafin shi guda ɗaya ne. Har shi ne hadisi ya zo cewa idan mutum zai sallah da tufafi guda ɗaya ga yadda ake so ya yi. Saboda mafi yawansu ba su da tufafi guda biyu. Akwai wanda suke tufafin nasu guda biyu ne. Abincin da za su ci. Kai akwai hadisai da suka zo suna batun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah da sahabbai, za ka riƙa jin waɗansu mutane suna faɗi. Ba wani abu ne ba kuma yunwa ne. yunwa. Me ruwaito hadisin yace idan mutanen ƙauye suka zo suka shigo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga irin waɗannan mutanen sai su rika cewa haula'i majjani, waɗannan mahaukata ne, farfadiya suke dashi, kuma ba farfadiya bace, tsaban yunwa ne, kuma sun zaɓin makansu wannan taqarruban ilallahi, da gangar suke suka zaɓin makansu wannan talaucin. Kuma kun san wani abin ban al'ajabi, idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama sallan waye-wayo ya ga waɗanda suka faɗi saboda yunwa, ba magana a ji a nemo musu abinci ba ne, sai ya ce wallahi da kun san irin darajar da kuke da shi a wurin Allah, da kun yi fatan talaucin naku ya fi haka. La haula wala quwwata illa billah. Ba magana wai a ji a nemo musu abinci ba ne, da kun san darajar da kuke da shi a wurin Allah, da kun yi fatan talaucinku ya wuce wannan. Sayyidina Abu Hurairah ya ce nikan zo masallaci in fadi magashiyan, yace har waɗansu daga cikin mutane baki a wurin sukan zo su taka wuyana, su kuma irin nasu al'adin kenan. Idan mutum na farfadiya, ka san mutane ko waɗansu al'umma zaka suna da irin nasu al'adin game farfadiya, game farfadiya, kamar mu al'adin Hausawa akwai wanda zaka in yana farfadiya sai an kama hannun shi an murda, wani za ga sai an taka bayan shi, wani sai an sai to su kuma nasu, idan mutum yana farfadiya in aka taka wuyansa to yakan farfado. Yace sai in fadi a cikin masallaci wani bako ya zo ya taka wuyana, yana ganin wannan farfadiya yake fama da shi, yace kuma wallahi ba wani abu ke damuna ba sai yunwa. Abu Hurairah yake fadin wannan. Ka duba cikin Riyadus Salihin, musamman al-Imam Nawawi ya bude babin da ke kwadaitawa babu fadlul ju'i, babin falalen yunwa da kuma khushunatul aish, kaushin rayuwa, babi ya bude musamman yana na cikin Riyadus Salihin. Anan ya kakka waɗannan hadisi wanda sahabbai suka samu kansu cikin irin wannan halin. Da haka idan ka rena mutum saboda talaucin sa, to akwai hadarin ka je kana rena masoyin Allah, ka rena masoyin Allah, ka cutar da shi a wannan lokaci, kuma ka cutar da Allah. Kuma idan ka cutar da Allah ka fada cikin wannan narkon man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Da haka jama'a, mu mutunta juna, talauci da samu ba shine ma'aunin mutunci a wurin mu ba. Talauci da samu, wanda ya maida talauci da samu shine ma'auni na mutuntawa a wurin sa, ya fadu. Ku lura da kyau, zaka ga waɗanda ake kidaya su talakawa fitik a baya, sai kaga yanzu Allah ya fitar da wani mai arziki a gidansu, su ma sun shiga wani abin nan, wani babi na arziki, sai kaga yanzu sun wuce wannan walakancin. Ga yanzu so nawa mutum yakan zauna a gida ba shi da abincin da zai ci, amma yanzu ga ƴaƴansu nan da jikokinsu sun zama masu arziki. Daga in ka maida wai wannan shine ma'auni, din kana ganin wani talaka a yau, gobe akwai yiwuwar ta juya, kaga ƴaƴan shi sun zo haja-haja, komai ya ji, kai kuma a lokacin nan in yi maka walakancin kai ma ba za ka so ba. To in kana son ka gane aibin irin waɗannan ɗabi'u, kawai ka riƙa juyar da shi a kanka duk lokacin da ka yi mu wani wata ɗabi'a, to kawai juyar da ita, to da ni ne aka yi mun ya zanji, shikenan. Ka gane wannan? Idan ka gane wannan sai ka zauna da mutane lafiya. Duk lokacin da kake so ka yi mun wani wata ɗabi'a ko kuma ka yi mishin, to juyar da ita, yanzu da ni ne aka yi ma ya zanji. Idan ka zagi wani kana dariya, to ka juyar da wannan, to da ni ne aka zaga a bainin jama'a, ni kuma ya zanji. Idan ka fahimci za ka ji raɗaɗin shi, to sai ka kiyaye kaka ƙara zagin wani. Irin waɗanda suka zo suna sace takalmi ɗin nan a masallaci, idan da yayi tunanin cewa shi ma yana satan takalmin ya kai gida ya aje aka sace, ba fa nashi bane, amma fa zai ji zafi, to ashe to ya mai abin nan mai dukiyar nan na asali shi kuma yake ji kenan. To haka ka'idar ɗabi'an take, zaka mu mutunta junanmu da talauci da arziki, wannan na Allah ne, musamman wanda ya bi Allah ya samu kimantawa sama da kowa. Kowa zaka rika mutunta shi ne, zaka rika jibintansa gwargwadon biyayyan shi ga Allah. wanda baka san wani aibi da yake da shi ba tsakankanin shi da Allah ko tsakankanin shi da bayin Allah a zahiri muna amfani da zahiri to shi yafi kowa cancanta ka mutunta shi wanda kuma kasancewa yakan zo sallah amma kuma yakan kebe dan shakwaya to shi kuma kaga mutuncin shi idan yana cikin bin Allah zai samu mutunci mai yawa in yana cikin sako kuma zai ga kauda kai wanda kuma kasan shi fasikanci kawai ya tsare ba sallah a jami'i sai ta'addanci da zubar da jini da kaza da kaza da kaza shi kuma zai sami wato ainihin rashin soyayya a cikin zuciyanka gurgurdan irin fitinan da yake cinta wannan haka ake rayuwa amma ka dauki wai da talauci da arziki to haka nan zamu yi ta kwabin kasa a wuri daya Allah ka rufa mana asiri ka shiryata da mu tafarki madaidaici mali yace babu ma jaa fi zimmatillahi wa zimmati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama babin da yazo zai magana akan alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babban abin da mali yake so a wannan babi a gane shine irin abin da aka gane a babin da ya gabata girmama Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai bayi zuwa ga girmama alƙawarin Allah haka nan kuma alƙawarin Allah in dai an riga an kulla ta an dauke ta to wajibi ne kuma a kiyaye ta a cika ta wa'annan abubuwa guda biyu shine babin yake so ya mani magana akai a girmama Allah subhanahu wa ta'ala wanda hakan zai jawo girmama alƙawarin Allah haka nan idan an yi alƙawarin to a cika ma Allah alƙawarin sa subhanahu wa ta'ala ko kuma a cika ma bayin Allah alƙawarin da aka yi musu aka daure ta da rantsuwa ko kuma da al'amarin Allah wannan shine abin da babin ke magana akai kuma alakan shi kenan da kitabut tauhid duk abin da ke da alaka da girmama Allah ko cika ma Allah alƙawari to babu shakka wannan yana da alaka da littafin tauhidi mali yace wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa aufu bi ahdillahi idha ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altum Allaha 'alaykum kafila inna Allaha ya'lamu ma taf'alu duk da yake kila bai kawo ƙarshen ayan ba a cikin nuskan da ke hannunku Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aufu bi ahdillahi ku cika alƙawarin Allah idha ahadtum idan kun riga kun kulla wannan alƙawari wala tanqudul aymana ba'da tawkidha kada ku warware rantsarantsi bayan kun riga kun tabbatar da ita wa qad ja'altum Allaha 'alaykum kafila alhalin kun sanya Allah ya zama kafil shaida a cikin wannan rantsarantsi naku inna Allaha ya'lamu ma taf'alun lalle Allah subhanahu wata'ala yana sane da abin da kuke aikatawa kuma zai yi sakamako akai in alkhairi alkhairi in sharri sharri to wannan aya mala ya kawo ta domin a gane girman alƙawarin Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah a farkon ayan sai ya ce wa aufu bi ahdillahi ku cika alƙawarin Allah alƙawari al'ahdu malamai sun yi bayanin cewa abinda ake nufi da shi ɗayan abubuwa guda biyu ko dai ya zama al'aqadu al'ahdu ma'anan shi al'aqadu wato yarjejeniya da kul wato kul ban san ya za a fassara shi ba wato kullar yarjejeniyan da ya faru tsakankaninku da Allah ko kuma tsakankaninku da bayin Allah akan yi yarjejeniya tsakankanin bayi da Allah akan yi yarjejeniya tsakankanin bayi da bayi ƴan uwansu to ire-iren waɗannan yarjejeniyan da aka kulla aka kuma yi rantsuwa akan su to wajibi ne kuma a cika su ko kuma ya zama al'ahdu kamar yadda waɗansu ayoyin suka tabbatar yana nufi al-ayman rantsarantsi rantsarantsi idan aka yi rantsuwa ahadillahi wato shine rantsuwan da kuka yi ga Allah subhanahu wata'ala ko kuma rantsarantsin da kuka yi yaku yaku bayin Allah duka waɗannan ma'anoni guda biyu ayan za ta dauka kuma babu laifi mu dauke su gabaki daya idan muka dauki al-aqdu to mun dai san fadin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud kaga wata aya ta karfafi wannan fassara cewa ya ku masu imani awfu bil uqudi ku cika kulle kulle ne yarjejeniya da kuka yi tsakankaninku idan kuma muka dauki cewa ana nufin al-ayman to shine karshen ayin take nuni akai wala tanqudul aymana ba'da tawkidha da haka babu laifi duka waɗannan fassarori guda biyu mu dauke su da haka ma'anan ayin kenan wa aufu bi ahdillahi ku cika alƙawarin Allah
kullakullan da aka yi na yarjejeniya ko dai tsakankanin bayi da Allah ko kuma tsakankanin bayi da bayi hakanan kuma rantsarantsan da kuka yi to lalle lalle ku cika su kada ku yadda ku kuwarware rantsarantsai bayan kun riga kun kulla su kaga alƙawari tsakankanin Allah da bayi subhanahu wata'ala alƙawara ne suna da yawa kaga dai akwai ibada tana cikin alƙawarin da ke tsakankanin Allah da bayi domin malamai da suke bayanin ahadillahi suka ce yana daukan ko dai ahadillahi iyyakum ko kuma ahadullahi ahadukum lillahi alƙawarin da Allah ya dauka da ku ko alƙawarin da kuka dauka da Allah to duka dai waɗannan abubuwa guda biyu babu laifi su zama wannan fassaran wannan aya to Allah subhanahu wataala ya rike alƙawari tsakankanin shi da bil adama kamar yadda ayan cikin suratul abin nan cikin suratul alam ahadi ilaykum ya bani adama yasin kenan ku alam ahadi ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim bayi sun tsaya gaba ga Allah subhanahu wataala sun dauki alƙawari cewa za su bauta ma Allah ko kuma Allah yayi alƙawari da su akan cewa kada su bauta mu kowa sai Allah kada su bauta mu shaydan sai dai su bauta mu Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya da haka wannan alƙawari ne da Allah ya rika tsakankanin shi da bayi a wata ayin ya ce wa bi ahadillahi awfu alƙawarin Allah ku cika ta wannan alƙawari na gurin ibada kar ku kiranyi kowa ko ma bayan Allah subhanahu wataala kar ku bauta mu kowa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya haka nan a cikin abin nan hadisin sayyidul istighfar haka nan bawa ke ƙara jaddada ma Allah ruko akan alƙawarin da ke tsakankanin shi da shi yace wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu ya Allah ina nan na wato ina nan muqimun ala ahdika kenan ina nan a tsaye ba gudu ba ja da baya akan alƙawarinka umarninka da hanahananka ina nan akan su ya Allah abinda kace ayi shine daidai kuma shi za a yi abinda ka hana ba daidai bane kuma dole a bari to ya Allah ina nan muqimun alayhi ina nan na tsaya kai da fata hakan za a yi sai yace wa wa'adika kuma ina mai yadda ina mai gazgata alƙawarin da kai ga waɗanda suka yi da'a zaka kyautata musu waɗanda suka munana zaka munana musu ko kuma zaka yi musu uquba daidai gurgurdan aikin su to shi ma wannan na aminta na yadda kuma na gazgata kaga duka waɗannan nau'o'i ne na alƙawari ga Allah subhanahu wataala ga kuma irin bakance da ke shiga tsakankanin bayi da Allah bakance alwashi mun yi babin alwashi a baya can ku mutum ya ce nayi alƙawari ga Allah zan yi kaza to idan ka dauki irin wannan alƙawari wajibi ne ka cika yana daga cikin annuzur yana daga cikin alƙawara ga Allah subhanahu wataala hakanan kuma akwai al-ayman rantsarantsi duk abin da kace na rantsi da Allah kaza wallahi kaza tallahi kaza billahi alladhi kaza to wannan wajibi ka cika shi kamar yadda muka yi a babin da ya gabata yana daga cikin alƙawarin Allah subhanahu wataala cika wannan alƙawarin yana nuni akan girmama bawa zuwa ga Allah yana nuni akan yadda bawa yake girmama Allah subhanahu wataala sannan wannan alƙawari na Allah kamar yadda muka fassara cewa al-aqdu wato irin kullakulle ne yarjejeniya dake tsakankaninku kenan duk irin ababin dake tsakankanin bayi yasu duk yana daga cikin ahadullahi mafi girma a cikin wannan babin shine alƙawari na aure da kowane bawa ya dauki ya karbi matansa a matsayin matan aure alƙawari ne yarjejeniya ne aka kulla na zamantakewa na dindindin kuma shine hadisi yazo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa istausu bin nisa'i khayran ku yi mata wasiyata alkhairi yace fa innahunna awanun indakum ai mata yi kamar waɗansu kamammu ne a wurinku wato waɗansu mutane ne masu rauni ke karkashin ku akhaltumuhunna bi amanatillahi ko baka annabi yace ba kun karbi auren mata yi da amanan Allah duk musulmin da za daura mishi aure to zaka ga sai an nemo shaidu sai an nemo iyaye sai an nemo waliyai sai an nemo wakilai a samu shaidu sannan أي الدعاء منين الدعاء النام خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأن إتشي صنة وأن سكوا با إتسكي بسكني وأنا أبن وأن دي كنوني أكن شيء أكر أشن على أمرين الله kaman nan mu a kabilan Hausawa sai ka ji suna cewa a ƙarƙashin sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ina neman mu wani auren wance daga gurin ka kai waliyinta shi ko mai bada aure ya ce a ƙarƙashin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aurar maka da wance ka kai mu wani ko kuma na aura mu wani da wance sai ka karban masa duka dai wa ake sawa cikin wannan yarjejeniya Allah a ƙarƙashin addinin Allah ake yi to babu amanan da ya wuce amanan matan da kaje ka karbo daga hannun iyayenta da haka wajibi ka bada sadakinta cikakke wajibi ka ciyar da ita ka shayar da ita ka tufatar da ita wajibi ka bata masaukin da zai natsar da ita ya bata kwanciyar hankali wajibi kai magana da ita ka ɗebe mata kewa ka zauna ku yi fira ku yi wasa ku yi dariya wajibi kai kishinta wajibi kai tsare mata alfarmanta ka tsare mata hakokanta wajibi kuma idan sun kai su biyu kai adalci tsakankanin su kada ka karkata zuwa ga wata ka manta da wata wannan ba a cikin soyayyar zuci ba a zahiri wajibi ne abinda kai ma wancan kai ma wannan abinda kai ma wancan kai ma wannan mai dakin gabas abinda kai mata dole kai mai dakin yamma mai dakin kudu abinda kai mata dole kai mai dakin arewa wajibi ne kai adalci tsakankanin matayen nan har ma nafsi ya nuna cewa idan ka ki yin adalci gobe kiyama za ka tashi a matsayin kwarangwal ne kwarangwal haka mutum zai tashi a gaban Allah subhanahu wataala da haka wajibi ne mu tsara wannan amanan ta Allah mataye dake hannun mu inda za ga wadansu mazaje suna yawan zaluntar matayen su sai kaga wani idan ya dauko naira 100 ya bata shikenan ya bata kudin icci ya bata kudin shefani ya bata kudin manja da man gida wannan zalunci da ita da ayyanta za ta yi naira 100 ko 200 zai wadannan abubuwan yanzu icce kawai ko gawayin da za a siyo ai ya wuce 200 to wani in ya bata zai ga ba abin da ya dame shi to wajibi a kiyaye wannan alƙawarin na Allah haka nan cikin nau'o'in alƙawarin Allah subhanahu wataala akwai alƙawura da ake kukkulla su akan dukiyoyi akan dukiya zamu yi kasuwanci tare wajibi ka tsare amana nima in tsara amana akwai sharikat wanda Qur'ani ke cewa inna kaseeran min al-khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum kadan ake samu an kulle rijejeniya zami kasuwanci tare zamu yi wani abu tare wanda kowanne ga aikin shi kai aikin ka kai kaza ni kuma aiki ne in kaza to in aka sami dukiya ga yadda za a raba ta to wajibi a kiyaye wannan alƙawara wajibi wani zai ce ni ina da dukiya kai kuma kana da ƙarfi kana da wayau na sarrafa dukiya to ka je ka sarrafa abinda aka samu sai mu raba daidai gurgurdan abinda muka yi ittifaki to wajibi a kiyaye wannan alƙawara saboda Allah subhanahu wataala shi ya shar'anta wadannan hukunce hukuncen to matukar za a aiki da wannan hukuncin to wajibi kuma a kiyaye ma Allah subhanahu wataala shar'an sa da dokokin sa da hukunce hukuncen sa duk yana daga ciki wani lokaci akan yi alƙawara akan al'amarin jina ne tsakankanin musulmi da kafirai an yi alƙawarin tsagaita wuta ana yaki yanzu to zo mu zauna mu yarjejeniya za a dakatar da yaki daga nan zuwa shekara kaza wajibi a tsara wannan alƙawarin wajibi ne wajibi ne ire-iren waɗannan alƙawura da ke shiga tsakankanin bayi a mu'amala yasu duk yana daga cikin wajiban abubuwan da ya wajaba a tsare su to duka dai wannan yana daga cikin ma'anan fadin Allah subhanahu wataala wa aufu bi ahdillahi ku tsare ku kiyaye ku cika alƙawarin Allah subhanahu wataala idza ahadtum idan kun riga kun kulla wannan alƙawari wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha kada ku yadda ku warware rantsarantsi da kuka yi su a cikin irin waɗannan alƙawura da yarjejeniyan ba'da tawkidiha bayan kun riga kun karfafe su a can ba idan ba ku manta ba mun yi bayanin cewa idan kai rantsuwa ba za ka yi wani abu ba sai kuma kaga abin da yafi shi alkhairi ko idza halafta ala yaminin thumma ra'aita ghayrahu khayran minhu فقفر عن يمينك أي من قرأت وأنا حديثا to amma anan kuma sai Allah ce wala tanqudul aymana kada ku yin warware rantsarantsan ku to rantsarantsan da ake nufi anan rantsarantsan da suka shiga cikin yarjejeniyoyi ba wancan rantsuwan budaddiya ba mun riga mun kulle yarjejeniya na aure cewa zan tsare ma matan nan alfarmanta zan kiyaye mata amananta to wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware wannan rantsuwan kada ku kiyin abin da kuka lashi takobin za ku yi mun shirye alƙawari a babin kasuwanci babu cuta babu cutarwa to kada ka warware ka je kai cutan ko ka ki tsara amanan ko wani abu mai kama da haka dan haka wannan alƙawarin da ake nufi alƙawari da ke shiga ko kuma rantsuwa da ke shiga cikin alƙawura da kullakulle na alaƙoƙi ila an fahimta ba ana nufin budaddiyar rantsuwa bane ita an riga an gama maganar ta a wancan babi a wannan kuma ana magana ne akan abubuwan da ke tsakankanin bayi tsakankanin su ba da tawkidi ba an ku riga kun kullata wa qalja altumullahu alaikum kafilan alhalin ku riga kun sanya Allah ya zama shine shaida wato duk wata yarjejeniya ko duk wata rantsuwa da aka yi ta to an yi ta ne a gaban Allah subhanahu wataala duk da aka gama sai Allah subhanahu wataala ya sa mata hannu ka dauki kaman wannan fasara kun gane kamar ke mata kin zo kai miji ka zo ko ka zauna a gaban Allah ko kai yarjejeniya cewa zan aure ki a matsayin zan baki sadaki zan ciyar da ki zan shayar da ki zan kula da lafiyar ki zan kula da kazan ki zan kishin ki zan tsare miki hakukan ki ke ma mata kika fadi a gaban Allah zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza Allah shine shaida shine ya sa hannu kun gane abin da ya faru ku to shine ma'anar qarji altumullahu alaikum kafilan kun sanya Allah shine shaida dan haka ko ba ai hisabi a duniya ba za a yi hisabi gobe kiyama ko ma waye shaida Allah subhanahu wataala shine shaida dan haka wajibi jama'a mu rika tsare alƙawuran mu dubi annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da suka shirye rijejeniya da Sheikhun Kabir ko da wancan yarinya take ce masa kai ba za a ce mata yarinya ba a ce matarsa yau tunda ta zama matan annabi Musa zaka dole a mutunta ta take ce mishi wa abuna Sheikhun Kabir babana Sheikhun Kabir dattije ne wanda yake an kwana biyu aka ji wadansu har daga cikin malaman tafsiri sai su ce wa annabi Shu'aib ba annabi Shu'aib bane tsakankanin annabi Musa da annabi Shu'aib akwai tsawon lokaci wannan maganar ba ta da wani dalili ba ta da wata hujja yanke fadi ne kawai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tattauna akan wannan mas'alan ya tabbatar da irin tsawon lokacin da ke tsakankanin annabi Shu'aib da annabi Musa kaman dai yadda Qur'ani ya kawo ita baiwan Allah nan ta ga mu annabi Musa da harshen Al-Qur'ani wa abuna Sheikhun Kabir baban mu dattije ne tsoho tukuf ya tsufa da aka rauni ya riga fada masa da yazo suka kulle yarjejeniya na aure da yarjejeniya na kasuwanci yarjejeniya biyu suka shirya a lokaci daya inni uridu an unki haka ihdabna tayyahatayn ala anta ajurani samaniya hijajin fa in atmamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashqa alayk kaga inda ake tsara wato zamantakewa da kullukulle na yarjejeniya ina san aurar maka da ɗaya daga cikin ƴaƴan nan guda biyu kun fahimta har wa'ansu malamai suke cewa sun dade suna tunanin wai menene kwalitin wannan baiwar Allah da za a ce sadakin ta sai ka shekara 8 kana aikin kwadugu kun gane shekara fa 8 kana aikin kwadugu menene kwalitin wannan baiwar Allah haka to sai malaman suka ce da suka gama nazari sai suka gano kwalitin sun gano kwaliti ya fito ai Qur'ani ne ya faɗi kwalitin faja'atu ihdahu ma tamshi kunya kai idan ka sami mai kunya komi ka bada akan sadakinta in ka samu mace mai kunya to zaka dauko alkhairi ne ka kawo gidanka fa innal haya'a la ya'ti illa bi khairin duk inda kunya yake baya zuwa da komai sai alkhairi da haka idan ka je ka auro mai kunya ka aure alkhairi zuwa gidanka kai ma in Allah ya sa kana da kunya shikenan magana ta kare to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin kunyan yace istahi min Allah haqq alhaya suka ce inna walillahi alhamdulillahi istahi min Allah haka sabai suka ce yace ku rika kunyan Allah suka ce ai mu godiya ta tabbata ga Allah kunyan Allah dai muna ji sai yace ba nan nake nufi ba man istahi min Allah haqq alhaya falyahfaz alra's wa ma wa'a walyahfaz albatna wa ma hawa ko wala yadhkuru al-mauta wal-bila aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam yace ina nufin duk wanda yaji kunyan Allah ya kiyaye kanshi da abin da kanki ya dauke da shi menene kai ke dauke da shi yana dauke da ido ka kiyaye ganinka yana dauke da kunni ka kiyaye jiyajiyanka yana dauke da harshe haganki kuffa alayka hadha ka kiyaye harshenka ka san annabi sallama kwararre ne gurin iya bayani sannan gashi yana dauke da kwakwalwa duk abin da zai gurbata maka kwakwalwa ka kiyaye shi kar ka yadda makanka ka jefa kanka cikin frustration damuwa depression ka tsaya kai ta mummunan tunani kai an sa maka kahon zuka kai an yi wani har ya barkita ka kaka yi ka shagaltar da kanka da wani abu mai amfani in kaga wannan ba za ta yi ba ka je ka nemi kudi mana in kudi ne damuwarka in zaman gaurantaka ne ustaz ka je ka nemi aure ka je ka nemo mai kunya ka zo ka ce to na dai samu yarinya mai kunya gashi la in aka bincika aga mai kunya ne me yasa na yi maka auren sai ya maka in dai kana da sana'anka ko dan yaya ko ba haka ba to annabi ya ce a kiyaye wannan sannan ka kiyaye cikinka da abin da ke kewaye da cikin menene ke kewaye da ciki in ka zo ta sama akwai zuciya in ka je ta ƙasa akwai tsaraicinka in ka zo ta gefe akwai hannunka hago da dama in ka je ta ƙasa akwai kafafu sallallahu alaihi wa alihi wasallama to da haka kunya wannan quality shine baiwa waccan yarinyan kafin ta zama matan annabi Musa kenan ya ba ta quality sadaqinta sai ya kai shekara 8 ana kwadugo kan fa kai ne fa yanzu in ce duk sati zaka zo kai mun wanki kai mun guga ka share mun gida duk sati a wata zaka yi so 4 a shekara zaka yi so nawa kenan 4 so 10 40 kusan 48 zaka yi a shekara sai kai aiki so 48 ka shekara 8 ka sadaki wannan bayan Allah ya tsada amma kuma tamshi al-sihya'in ko ba haka ba da haka idan yarinya tana da kunya komai ka iya badawa akan aurenta kai mata akwati nawa dozin kuma kaman daga nan kuma sai wucewa lahira dozin fa ko dai kuna yi kai mata dan akwatinta guda biyu ga wani ustaz sai mai yana mamaki ya akawa ala ayya alle ka kyautata mata iya kyautatawa yawwa ka kyautata mata iya kyautatawa wato duka dai wannan muna kawo wannan bayanin ne a matsayin yadda ake kiyaye alƙaura to duk da suka gama wannan shi yace ce masa ala anta ajurani samani hijajin fa in atmamta 10 fa min indika wama uridu an ashqa alayka wannan ma a matsayin ba ya matsa bane fa inda yana son ya matsa ne ya bada ainihin sadakin yarinya to shekara 20 kenan zuwa sama yace wama uridu an ashqa alayka sai yace satajiduni insha Allahu minas salihin kuma zaka same ni cikin salihan bayin Allah inni alqawli bazan saba ba shi kuma annabi Musa me yace qala zalika bayni wa bainaka ayyamal ajalin qadaytu fala udwana alayya to wannan tsakankana da kamar riga mun gama kullewar nan jejeniyan duk wanda nayi a ciki ko shekara 8 din nayi ko shekara 10 babu dai wani zargi ko yace eh sai yace to wallahu ala ma naqulu wakil Allah shine wakilin wannan zaman da muka yi to Allah shine wakili shine shaida kaman kenan an ce Allah subhanahu wataala sa hannu akan mun kullewar wannan rijejeniya shikenan daga lokacin nan annabi Musa kuma ya samu mata to duka dai wannan muna kawowa ne akan a gane girma da kiman alƙawarin Allah tsakankaninka da ba a tsakankan alƙawarin Allah ko dai tsakankaninka da Allah ko kuma tsakankaninka da bayin Allah duka dai yana cikin nau'o'in alƙawarin Allah subhanahu wata'ala da ya wajaba a kiyaye yace wa qarja altumullahu alaikum kafilan inna Allah ya'lamu ma taf'alu wato duk yadda kaji an kawo wata doka a cikin alqur'ani ko a cikin sunna sai aka rufe ta da cewa Allah ya san kuma abin da kuke yi to a wannan lokacin sakonnin da ke karkashin wannan ba daya bane akwai sakonin narko a ciki kuma narko kenan cewa aka ce Allah ya san abin da kuke yi aikatawa eh wannan sakon ya fito karara to sakon da ke karkashin wannan zai yi hukunci akai wanda ya kyautata a kyautata masa wanda ya munana a munana masa kenan wannan narko ne narko ne idan mutun ya saka aiki yace ka je kai kaza ka je kai kaza kuma ina nan ina kallon ka wannan maganan magana mai dadi ne koko maganan ukuba ce ukuba ce ka je kai ina nan ina kallon ka ai ukuba ce ukuba ce wannan kenan Allah subhanahu wataala zai yi sakamako akan wannan to shine ma'anan wannan aya a wannan aya dai mun fahimci wajibcin kiyaye alƙawari musamman alƙawarin Allah subhanahu wataala na bauta da alƙawara da alwashi da kuma rantsarantsai da ke tsakankanin bayi da Allah alƙawari tsakankanin bayin Allah tun daga alƙawari na zamantakewan aure alƙawari na dukiya wanda kasuwanci da makamantan su duk ya shigo a ciki da alƙawari na jinani ba za ku zubar da jinin mu ba ba za mu zubar da jinin ku ba wannan ko a daidaikun mutane ni da kai muka yi alƙawarin koko jama'a da jama'a kungiya da kungiya ko gari da gari ko ƙasa da ƙasa in dai aka riga aka kulla waɗannan alƙawuran to ya wajaba kuma a tsare su a bada su saboda mene saboda al'amarin Allah ya shigo a ciki ko dai an yi rantsuwa a ciki ko kuma koda ba a yi rantsuwa ba alƙawarin da aka yi kuma Allah ya riga fitar da dokoki da hukunce-hukunce a ciki wajibi a tsare su Allah subhanahu wataala ya taimake mu malai ce an buraida ta qala an rawaito daga buraida bin husayb al-aslami ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza amara amiran ala jayshin aw sariya idan ya nada shugaba a rundunan yaki ko kuma a karamar runduna ta yaki aljaysh ita ce babbar runduna ta dakare mayaka aljaysh kenan sariya kuma karamar runduna wanda yake mutum 400 zuwa abin da ya kama da haka runduna ta yaki amma dakare mayakan da ke ciki ba su wuce mutum 400 ba to sai a kira su sariya in ko sun wuce 400 sun yi yawa sosai to sai a kira su aljaysh rundunan mayaka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza amara amiran ala jayshin aw sariya idan ya nada shugaba a rundunan yaki ko kuma a karamar runduna ta yaki awsahu bi taqwallahi sai manzon Allah ya tsaya tukune mishi wasiya da tsoron Allah wasiya ita ce alƙawari mai ƙarfi in kaji an ce mahaifin mai yi mana wasiya wato yayi alƙawari da mu alƙawari mai ƙarfi umarni mai ƙarfi wanda yake ba a warware ta ita ce ma'anin wasiya sai dai in an ga cewa ba alkhairi bane sai ya zama faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu alal ladina yubaddilunahu duk wanda aka riga aka kulla wasiya tsakankanin shi to haramun ne a warware sai dai idan an ga babu alkhairi a ciki ana iya warwarewa sai a zo da abin da yake shine alkhairi to manzon Allah yakan tsaye da shugaba ya ce mishi ina maka wasiya da kaji tsoron Allah ma'anan tsoron Allah shine kai taka tsantsan da al'amarin Allah kar ka saba ma dokokin Allah kar kuma ka ketare hanahanan Allah subhanahu wataala ba shine ma'anan attaqwa ba imtisalul awamir wajtinabu annawahi ka kwatanta umarnin Allah gurgudu ka kuma nisanci ababen da Allah subhanahu wataala ya hane ka gabaki daya to manzon Allah yakan tsoratar da wannan shugaba akan tsoron Allah wa man ma'ahu minal muslimina khairan yakan kuma mishi wasiya akan waɗannan waɗanda suke ƙarƙashin ka na musulmi to ina maka wasiya akan ka nuface su da alkhairi an fahimta kenan tsakankaninka da Allah ka kiyaye dokokinsa kada ka saba masa tsakankaninka da waɗanda aka sanya su a ƙarƙashin ka to ka nuface su da alkhairi duk halin da ake ciki kenan idan akwai hanya mai sauki da zaka bi da su to kada ka bi da su hanya mai tsanani wannan ko a tafiyan da kuke yi ko a abincin da za ku ci ko a yakin da za ku yi duk abin da za ku yi in dai akwai hanya mai sauki da za a bi to haramun ne kuma ka bi hanya mai tsanani kun gane batun da kyau sannan wajibi ne ka rika umurtan su da abu mai kyau ka hana su akan mummunan aiki in kaga wani bai daidai ba kai mishi fada kai mishi nasiha in kaga wani alkhairi da ba a yi ka jawo hankalin su akan arikai sannan kuma kar ka rika musu girman kai idan kana son su zabe ka ka je ka zauna inda suke zama in buzu suke zama ka zauna in kasa ma suke zama ka zauna in a masallaci suke ka zo masallacin amma da zaran sun zabe ka to ka daran makowa kuma ba liman ba ba ladan ba ba wanda ya isa ka biyo shi shigowa ma masallacin ma sai an yi da gaske in aka riga aka zabe shi kenan in ma yazo ya salla a masallaci to ina ganin ya gama taimakon wannan masallacin shine yace muki masallacin da masallacin gabaki daya yau a matsayina na honorable nazo ne salla a masallacin da haka na taimaki masallaci ko ba ka suke yi ba wallahi wannan sun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai uquba akan wannan amma idan suna neman kafa a ƙasa ma sai su zo su zauna su zo su rusuna to liman insha Allah aka zabe mu dai duk harkan addini zami kaza zami kaza zami kaza sai ta alƙawura aka kukkulla alƙawura daga ba kuma sai su warware haddakin Allah ma bashi da gata da za su iya cika mishi alƙawarin sa to manzo Allah sallama ya tsoratar da sahabbai akan wannan kada ka rika musu girman kai duk yana daga cikin ma'anan khairan din nan kuma ka rausasa musu ka rangwanta musu kar ka zama fazzan ghaliz alqalbi fazzan ba ka da sauki kaushi in ma ka san dabi'an ka na kaushi ne to kai ta addu'a ka sa malamai sai ta maka addu'a ka zawo mai taushi sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu kafin ya hau mulki mutun ne mai zafi duk da kasancewa a dabi'a ce amma kuma da ya musulunta sai zafin shi ya taimaki addini shi yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashadduhum fi dini Umar in dai riko da addini ne kamkam ba gaba ba baya in dai addini yace ba gudu ba ja da baya to duk cikin sahabbai babu wanda ya kai Umar shi yasa dan shi ya tsotso wannan daga gare shi in ana batun wane ne fa kowa riko da sunna duk da kasancewa kowa yana riko da sunna amma wane ne yafi cikin kananan abubuwan da kai baka dauke su sunna ba shi ba zai sakace da su ba za a ce wane ne Abdullahi ibn Umar ya tsotso ne daga mahaifinsa ya sha a nono kun fahimta ya sha a nono ba wai ana nufin wadansu sabbai suna wasa da sunna bane amma akwai dan su abubuwa adati ne abubuwa na al'ada amma sayyidina Umar sayyidina Abdullahi ibn Umar duk shi sai ya dauke su a matsayin sunna kamar yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya daidai da yazo nan gurin sai ya duka to kila sauran sabbai su dauka a to ai wannan ya duka ne saboda wata itaciya a wurin nan itaciya ce a wurin da haka maimakon annabi ya tafi haka nan ta tabi kansa sai ya duka sayyidina Abdullahi dan Umar sai ya ce tunda dai annabi ya duka anan gurin zan duka ni ba abin da ya dame ni da itaciya ko babu kun ga wannan ai al'ada ce ta dabi'a ko kuma a ce ya rika tafiya a gaina daga kafa anan sai ya sa a can sai ya sa wannan ne irin tafiya kake yi yace haka naga manzon Allah ya taba yin wannan tafiya a nan gurin aka ce mishi ai a lokacin kayoyi ne a hanyar shine annabi in ya daga kafa anan sai ya duba inda zai sa kafa inda ba kaya yace ko kuka san wannan ni dai naga manzon Allah ya kuma zan yi kun gane to ashadduhum fi dini kenan amma lokacin da sayyidina Umar ya zama sarkin musulmi ya koma wallahi sayyidina Umar sai da ya zama salaf ina gaya maka sai a zo a gaggaya mai magana wanda ko da waye sai ya gaya masa sayyidina Umar magana waye isa amma har mace ma sai ta zo ta ci gyaran shi ni ce gaskiya ne ga yanayin irin cin gyaran shi da aka rika yi a bainin jama'a kuma bai zama kifadi ba akwai shugaban da yake duk iyayen da ya kuskure baka isa ya dawo ba sai dai kana ƙara gaya mai kai kuskure yana ƙara dogewa kai shugaba ka ji tsoron Allah Sayyidina Umar zai hau kan minbari ya hukunci sai kuma a zo a ci gyaransa wata mata ta zo Ibn Abdul Bar ya kawo shi a cikin al-Istizkar tayi aure ne a cikin idda kafin ta gama idda ko na mutuwa ko na saki sai ta aure kaga qur'ani ya hana sai an gama idda tukuna da aka zo ma sayyidina umar da wannan mas'alar sai yace to tunda kin yi aure cikin idda kin taka dokan Allah wannan auren na raba shi har abada babu aure tsakankaninku kuma dukiyanki an karba an kai baitul mali sadaqin an kwace an kai baitul mali da sayyidina ali ya samu wannan labarin akan minbari sayyidina umar ya wannan hukuncin fa shi yasa zaka ji wannan shine matsayin malikiya duk matan da tayi aure a cikin idda to babu aure tsakankaninta da wannan namijin har abada kuma za a raba auren babu kuma aure tsakankaninsu amma an ci gyaran sayyidina umar kuma ya janye amma su a lokacin nan waɗanda suka dauki wannan hukuncin suka bar garin Madina shikenan hukunci ya tabbata a wurin su shine hukuncin malikiya aka zo aka tambaye sayyidina umar sayyidina ali ya tambaye shi wannan hukuncin da kai a cikin littafin Allah ka same shi koko a cikin sunna yace ba ko daya yace to kuskure ne yace to ina kuskuren yace duk matan da aka aure ta aka kebe da ita ta ci sadakinta haka ne ko ba ka bane ma an kebe da ita ta an kawo ta dakin miji miji ya shiga dakin ta shikenan kun sai a zo a ce to shikenan tafi kin yi biyu biyu an taba yin haka malanas kaga ai bai daidai ba da haka aka ce sadakin ta ta ce sadakin ta ai ta riga ta tare to abin da ya rage kuma sai maganar raba aure daga nan kuma har abada Sayyidina Aliyu ya ce mishi za a duba ne a ga ajini na nawa ne tayi auren nan idan aka saki mace jini nawa za ta yi tayi idda uku ita wannan bayawar Allah sai tayi jini biyu saboda garaji ko dai tsananin soyayyanta da wancan namijin ko kuma a aqila abin da ke kama mata ita ma ya kama ta ta kosa tayi rufa ta ce na fa gama yace to sai a ga jini nawa tayi biyu ne ko sai a bata dama ta ƙara yin jinin ta guda daya in aka hada ya zama nawa ya zama uku kaga an bada dokan Allah sai kuma a bata dama kuma tayi istibara'i saboda duk wanda aka kebe da ita kuma to kaga tana da bukatun tayi istibara'i idan a gane bata da ciki sai tayi jini ɗaya na istibara'i daga nan kuma aure ya halasta tsakankanin su daga nan har abada da sayyidina umar ya ji dadin wannan fatawa sai ya ce la yabqani Allahu bi ardin lasta fihi ya abul hasan kada Allah ya zauna da ni a garin da babu ire-iren ku ya kai baban hasan da haka sayyidina umar ya zama tiɗis haka ya rika mu'amalantar musulmi duk wannan tsananin da kaushin babu kun tuna lokacin da wani baƙauye kawun sayyidina abdullahi dan abbas ya zo garin madina ya gaggatsa ma sayyidina umar magana a fadan kafa a je fadan sarkin musulmi ka shirya ka tafi abuja musamman ka je fadan shugaban kasa a bainin jama'a ranar laraba karfe 12 rana ko ana council meeting da minista da wane ka je ka gaggatsa ma shugaban kasa magana baka adalci baka mana adalci baka kaza sayyidina umar ya ji zafi ya tashi ya je bige mutumin nan kawai a huta sayyidina abdullahi dan abbas yana gifi malamai na Allah kenan yace ya sarkin musulmi ka tuna da fadin Allah subhanahu wataala khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin yace wa hadha min al jahilin aka ce wa kana umar wa qafan inda kitabillahi sayyidina umar yana matsalancin tsayawa inda Allah ya tsere shi kawai shikenan su kawai sai sallaci ya fata so ne da karfi zai je bige wannan mutumin amma ana karanta mishi ayan nan kawai kamar yanda ka san a fasa balambalan a huda balambalan su kawai sai sallaci to haka ya wajaba kowane shugaba ya zama ka zama mai tausayi mai rahama mai rausasawa mai rangwantawa mai bin abu sannu al ajalatu min ash-shaytan garaje daga shedan ne والتأني من الله هكا من ذا الله يفعل أما بين أبي سنة سنة دقاء الله أما شو قباية زما جيري 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 غراجي با رحمة با توسي أتكن حديثي من ذا الله صلى الله عليه وسلم أتكي من لا يرحم الناس لا يرحمه الله بخاري دي مسلم تسروت وانا حديثي duk wanda bai tausaya ma mutane bai jin kansu bai musu rahama Allah shi ma ba zai tausaya mai ba kun gane komin maslahan da kake kallo kai shugaba tsananta da kace a gyara ma mutane duniya ko ya wuce wannan shugabannin ma ba gyara addini suke yi ba gyaran duniya ne ana son ne a gina hanya a gina waye a gina waye eh gina hanya tana da kyau kuma akwai dadi akwai lada a wurin Allah in an tsarkake ninya amma mu abin da yafi mana shine a gina mana addini to mu dauka mu haka aje gefen addinin komin maslahan da kake gani na gyaran duniya to ka bi mutane a hankali ka bi mutane a hankali kai rangwanta musu ka rausasa musu in akwai hanyar da za a iya bi mai sauki to kar ka dauki mai tsanani in ka dauki mai tsanani ka saba ma Allah zaka fada cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata bakandamiyar addu'a hadisin al-Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah ce Allahumma man wali min amri ummati shay'an ya Allah duk wanda ka bashi mulki a cikin al'ummata fa shaqqa alaihim ya Allah in dai ya tsananta musu fashquq alaihi ya Allah kai ma ka tsananta mai duniya da lahira dan haka kai shugaba idan ka tsananta mu al'umma to wallahi tsanani a duniya sai ta fada maka katin tsananin gobe kiyama mafi karanci dai ka jira lokacin mutuwa kowa yana mutuwa cikin raushi da taushi kai naka mutuwan da tsanani zai zama haka nan kuma za a tashe ka cikin tsanani ne gobe kiyama yace kuma ya Allah man waliya min ummati shay'an man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi ya Allah duk wanda ya samu mulki a cikin al'ummata ya rausasa musu ya rangwanta musu ya bi abin sannu to ya Allah kai ma ka rangwanta masa a wani hadisin yace man waliya min umuril muslimina shay'an duk wanda ya samu wata dama a cikin mulkin musulmi fatajaba duna khallatihim wa hajatihim wa faqrihim wa faqatihim daga nan da ya samu daman ya samu mulkin sai ya rufe kofa ba abin da ya dame shi da damuwan su bakin cikin su talaicin su wahalan su kakanin kayan su annabi yace ihtajaba Allahu anhu yawmal qiyamati duna khallati wa faqati wa hajati wa faqrihi shi ma gobe kiyama duk sai Allah ya ki kallon shi ya ki sauraron shi a cikin bukatar sa da damuwan shi da talaucin shi da kakanin kayan sa da fada cikin bala'i da tashin hankali da haka shugabanni ku bi abin nan a hankali in mu ne yau ba mu ne gobe ba yawa in mu ne yau ba mu ne gobe ba duk shugaban da yazo yana zamanin shi in ka bude gidan talabijin sunan shi zaka ji gidan radio sunan shi ne a jarida sunan shi ne amma yana sauka fa an manta da shi na siyan mansiya waɗansu ma a gidan yaro suke karewa waɗansu bakin ciki ta kashe su yana ji yana gani kuma ba shi da yanda zai yi da haka shugabanni dan kuna ganin kuna da mulki kuna da soja da yan sanda da kudin jiha da kudin kasa a hannunku da kudin local government da fadi a ji da wane ne wallahi iya kanta yan takaitattun kwanaki ne ya qaumi lakumul mulku al yawma zahirin fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabila rashad Allah ka shiryata da mu to ina ga bari mu dakata a nan insha Allah ta'ala idan mun zo a zama ta gaba sai mu kare shi hadisin yanzu dai mun ji wasiyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mu shugabanni mun ji ko ba mu ji ba wata wasiya yayi mun tsakankanin su da Allah taqawallahi wata wasiya yayi mun tsakankanin su da sauran al'umman musulmi da sauran al'umman kasa khairan dinnan ya dauki abubuwa da dama kamar yadda muka kawo ya nuface su da alkhairi ya bi hanya mai sauki ya rangwanta musu ya rausasa musu ya umurce su da mai kyau ya hana su akan munana ya ba su ilimi ya kyautata musu ya kuma saukar da fakafakan shi gare su idan yayi wannan sai ya ci nasara in bai wannan ba sai ya fada cikin azaba da fushin Allah subhanahu wataala Allah ka shiryata da mu abinda muka faɗi daidai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gama wa lafiya Allah ka sanya albarka a wannan gari namu Allah ka tunkuɗe mana dukkan shari da dukkan fitina a cikin wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi gabaki daya ya Allah ka shirya mana ƴan matan mu Allah ka getta mana samarun mu Allah ka tarbiyantar da kananan yaran mu dattawan mu Allah ka albarka gare su shugabannin mu Allah ka ja makwarkwadin su zuwa ga dukkan alkhairi Allah ka hana su daga kurakurai malaman mu kuma Allah ka yi musu muwafaqa Allah ka taimake su da gaskiya Allah ka taimaki gaskiya da rayuwansu Allah madaukakin sarki ka taimaki daliban ilimi Allah ka getta mana kafafan sadarwar mu Allah subhanahu wataala yayi mana talauci da kunci da kakanika yi wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.